الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد
صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام
yau talata bakwai ga Ramadan hijira ta 447 daidai da 24 ga watan biyu shekara ta 2026 muna cikin suratul ahqaf kuma muna cikin bayani game da aya ta 13 zuwa aya ta 14 muna cikin magana akan ƙarshen damuwa da kuma tsoro ga ɗan adam mun yi bayani na farko yaushe ne yake zama ƙarshen damuwa yaushe ne yake zama ƙarshen damuwa da baƙin cikin ɗan adam bayani na farko hujjoji sun tabbata daga alƙur'ani zuwa ga hadisan manzon Allah ƙarshen damuwa ta ɗan adam da baƙin ciki yana kasancewa ne idan mutum ya shiga aljanna Allah ka sa makomar mutum to za ka ɗauka kamar wannan ne kaɗai alhali kuma ba hakan ba ne abinda dalilai suka nuna mana ba abu ɗaya ba ne yake zama dalili wato lokacin ƙarewar damuwa da kuma baƙin ciki ga ɗan adam ba wai sai an kai ga shiga aljanna ba tun daga duniya nan mutum yana iya ban kwana da baƙin ciki mutum yana iya ban kwana da kuma damuwa mutum yana iya ban kwana da duk wani tsoro tun daga nan duniya ba ma sai an zo mutuwa ba ba ma sai an tafi lahira ba waɗannan dalilai ne waɗanda aka samu daga alƙur'ani waɗanda suna da yawa babu shakka ta yaya za a yi mutum ya rabu da tsoro ya rabu da baƙin ciki ya rabu da wato damuwa a nan duniya to Allah ya ba mu amsa kuma za mu karanta wasu ayoyi dalilai daban-daban waɗanda suka inganta waɗanda suka tabbata a cikin alƙur'ani kafin mu kawo ga hadisan manzon Allah na ɗaya lokacin da Allah maɗaukaki zai saukar da annabi Adam da Hawwa'u daga aljanna wannan shine abu na farko da Allah ya ba mu labari a kai a suratul baqara aya ta 38 lokacin da Allah zai saukar da su ya ba mu labari ya ce qul nahbitu minha jami'an نعم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى الله يجي من جاي مع النبي آدم da Hawwa'u muka ce ku sauko daga ita aljanna gaba ɗayanku, wannan yana suratul Baqara, ku sauko gaba ɗayanku daga gidan aljanna. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, idan har shari'a ta zo muku daga wajena, Allah ya ce faman tabi'a hudaya, wanda ya bi shari'a ta, fala khawfun alaihim wala hum yahzanun, babu tsoro gare su kuma sannan ba sa bakin ciki. In ka lura wannan gurin Allah bai alakanta wato tsira daga tsoro da bakin ciki din da aljanna ba. Allah ya alakanta samun tsira daga bakin ciki din da mene? Riko da shiriyar Allah. Qul nahbitu minha jami'an. Allah ya ce mun ce ku sauko daga aljanna gaba ɗayanku. Wata suka sauko daga aljanna ba, Allah yake gaya musu fa imma ya'tiyannakum minni huda, kaga abinda Allah ya faɗa, in dai shari'ata ta zo muku faman tabi'a hudaya, wanda ya bi shari'ata, kaga ba yi magana aljanna ba, sai aka ce fala khawfun alaihim wala hum yahzanun, wannan babu tsoro gare su sannan kuma ba sa bakin ciki. Wannan suratul Baqara kenan. Akwai ayar da take kama da wannan a suratul Taha aya ta 123. Anan kuma abinda Allah ya ce qala habita jami'an, in qala habita minha jami'an, kaga a suratul Baqara uhbitu minha, amma a suratul Taha qala habita minha, ku sauko ku biyu. Idan aka ce sauko su biyu, kaga daga annabi Adam sai Hawwa'u. Uhbitu minha jami'an ba'dukum li ba'din aduwwun, sashin ku suna zama makiya ga sashi. In ka lura da wannan ayar ma abinda Allah ya ce fa imma ya'tiyannakum minni hudan, idan wata shari'a ta zo muku daga wajena famanittaba'a hudaya, wanda ya bi shari'a ta fala ya dillu, ba zai ɓata ba, wala ya shiga kuma ba zai wahala ba. Ba zai ɓata ba, ba zai wahala ba. Kaga wannan yana daga ma'anar fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Littafin Adwa'ul Bayan, tafsirin Adwa'ul Bayan, Muhammad al-Amin al-Shankiti, ya ce akwai malaman da suke ta ƙoƙarin su bambanta dalilai da suka sa aka samu kalma ta jam'u a suratul Baqara, amma a suratul Taha aka samu kalma ta tasniya. A suratul Baqara qul nahbitu minha jami'an, ku sauko, amma a suratul Taha fa qala habita minha jami'an, ku sauko ku biyu. Me ya bambanta su? To za ka rika gani wasu malaman tafsiri suna cewa ai saboda akwai Iblis a ciki. A'a, babu maganar Iblis. Ai, abinda Allah ya faɗa, imma ya'tiyannakum minni hudan, kaga wannan magana ce ga ‘yan Adam ba ga Iblis ba ne. Don haka babu Iblis a cikin wannan jam’u na saukarwa daga aljanna. Ana magana ne da annabi Adam, Hawwa'u, sai kuma zuriyarsa. Shi sa aka samu jam’i. Domin cewar Allah, imma ya'tiyannakum minni, kaga ana magana da jama’a ne. Alhali kuma a lokacin mutum biyu ne, daga annabi Adam sai Hawwa'u, saboda Allah ya sani a jikin annabi Adam da Hawwa'u akwai zuriyarsa. To shi ne ya sa Allah ya kawo kalmar jam'u. Wannan yana ta bayanin Muhammad al-Amin al-Shankiti, ya ce inna tasiyata bi itibari Adam wa Hawwa'a faqat wa bil jam'i wal jam'a bi itibarihima ma'a zurriyatihima. A suratul Baqara da aka ce uhbitu minha jami'an, ya shafi annabi Adam da Hawwa'u da zuriyar gaba ɗaya. Abdullah bin Abbas yake cewa tabammana Allahu liman qara al-Qur'ana wattaba'a ma fihi. Kaga anan zaka iya fahimtar abinda Allah ya faɗa. Yaushe mutum yake rabuwa da baƙin ciki. Allah ya ba mu amsa, wanda ya yi riko da shari'arsa. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Duk wanda ya bi shari'a ta, to babu tsoro ga waɗannan, sannan ba baki ciki ga rayuwarsu. Haka ya sake maimaitawa a surar Taha. Saboda haka ana la'akari da bin shari'ar Allah. Duk wanda ya riko da shari'ar Allah, to Allah yana raba shi da tsoro a duniya, kuma Allah yana raba shi baƙin ciki da dana sani. Waɗannan abubuwa duka Allah yana raba mutum da shi. In ka dubi tafsirin Taisirul Karim Ar-Rahman mai fi tafsir kalamin Rabbil Mannan na al-Imam Sa'di game da waccan aya ta 123 ta suratu Taha, yace in ka duba abubuwan da Allah ya kirga ya sanya sharadi a kai, nafyul khawfi wal huzni, na farko Allah ya kawar da samuwar tsoro da samuwar baƙin ciki, ya kawar da samuwar tsoro da samuwar baƙin ciki ga wanda ya rike shari'arsa. Allah ya haɗu wannan, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa, famanittaba'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Kaga Allah ya alƙawari duk wanda ya riko da shari'arsa, to Allah ya kawar da tsoro da baƙin ciki gare su. Me ya bambanta tsoro da baƙin ciki? Innal makruha in kana qad maba, abu mara kyau wanda ya wuce ka, ahdasa al-huzna, in ka tuna shi sai ranka ya baci. Wa in kana muntadiran, idan kuma wani abu kake jiran ka samu, ahdasa al-khawfa, shi wannan kuma shi ke samar da tsoro. Kana tsoro wannan abin da kake jiran samu, za ka same shi ko ba za ka samu ba? Kaga tsoro ya shafi gaba, baƙin ciki kuma ya shafi baya. Fana fahuma ammanitta ba'a hudahu, sai Allah ya ce duk wanda ya bi shari'a ta, abubuwa guda biyu ɗin nan ba zai same su ba. Allah ya faɗi wannan ƙarara. Wa idan tafaya, to tunda Allah ya ce abubuwa guda biyu ba za su samu ba, da tsoro da baƙin ciki ba za su samu ga wanda ya bi shari'arsa ba. Kuma yake nunawa duk mutumin da ya bi shari'ar Allah, idan tafaya hasala fi duhuma, akasin tsoro da kuma baƙin ciki su ne wanda mutum zai samu. Wa huwa al-amnu tammu, wato mutum zai samu cikakken kwanciyar hankali da nutsuwa, ba zai taɓa samun fargaba, ba zai samu fargaba a rayuwarsa ba. To shi ne yasa sai Allah ya kamanta shi a suratu Taha da ɓata da kuma wahala, fala yadhillu wala yashqa, ad-dalalu wash-shaqa'u amman taba'a hudahu min nafahuma. Allah ya ce ba zai yiwu ga wanda ya bi shari'arsa, wato ɓata da wahala su same shi ba, da ɓata da wahala ba za su samu mutum ba. To shi yasa Abdullah bin Abbas idan ya karanta wannan aya ta suratu Taha sai ce tadammana Allahu liman qara'a al-Qur'ana wattaba'a ma fihi, Allah ya yi lamuni, Allah ya ɗauki alƙawari duk wanda ya karanta al-Qur'ani, ya yi aiki da abinda al-Qur'ani yake karantarwa, Allah ya zilla fi duniya wala yashqa fil akhira, a nan duniya ba zai ɓata ba, sannan kuma a lahira ba zai shiga wahala ba. Allah ya yi alƙawari. Wannan wata riwayar kenan. Wata riwayar kuma Abdullah bin Abbas yana cewa Allah ya alƙawari da baƙin ciki da tsoro ya kawar da su ga duk mutumin da ya riƙe Al-Qur'ani. Saboda haka yasa riƙo da Al-Qur'ani da aiki da shi abu ne wanda ke samar da kwanciyar hankali da zaman lafiya a duniya. Rashin aiki da Al-Qur'ani shi ke sa mutane su shiga tsoro da kuma tashin hankali. Ba a nan kaɗai ne Allah ya tabbatar mana da hakan ba. Suratul Yunus aya ta 62, mai Allah maɗaukaki ya ce ala inna awliya Allah, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Allah ya ce ku sani waliyan Allah babu tsoro gare su, sannan kuma ba sa baƙin ciki. Kaga wannan ba maganan aljanna ba ne, muna magana ne akan yaya mutum zai yi ya rabu da damuwa a nan duniyar, yaya ko mutum zai yi rabu da baƙin ciki a wannan duniya. Allah yake faɗa mana cikin Al-Qur'ani. Kaga a suratul Baqara ya tabbatar idan an bi shiriyarsa. To anan suratu Yunusa aya 62 yace ku sani inna awliya Allahi waliyan Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun, babu tsoro gare su kuma ba sa bakin ciki. Kaga Allah bai ce a gidan aljanna ba, yana magana ne akan waliyansa, yana siffanta rayuwarsu ba wai a lahira ba, a nan duniya, domin kaga bai alakanta maganarsa da aljanna ba. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun, kaga Allah yana tabbatarwa a nan duniyan, daga nan duniya waliyan Allah babu tsoro gare su, sannan ba sa shiga bakin ciki. To zaka ce su waye waliyan Allah? Sai Allah ya bada amsa ya ce alladina amanu wa kanu yattaqun, sune waɗanda suka yi imani kuma sun kasance suna kiyaye dokokin Allah. Kaga Allah ya tabbatar mana a suratul baqara, faman ittaba'a hudaya, wanda ya bi shari'ata. Nan kuma Allah yana bayyana mana waliyansa, sai ce su waye alladina amanu wa kanu yattaqun. Kaga dai wancan ma'anar ce waɗanda suka yi imani da abin da Annabi Muhammad ya zo da shi, suna kiyaye dokokin Allah. To me za su samu? Nan ma sai Allah ya bayyana mana lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah, suna da albishir a rayuwar duniya, haka kuma suna da albishir a rayuwar lahira. Kuma sai Allah ya ce la tabdila li kalimatillah, babu canji game da maganar Allah. Allah ya riga ya tabbatar wannan babu makawa, babu makawa. Duk wanda ya tabbata waliyin Allah ne yana da wannan albishir din a rayuwarsa ta duniya, haka nan kuma yana da albishir na tsira a rayuwarsa ta lahira. Allah ba zai canza ba. Shine sai ya ce zalika huwal fawzul azim, wannan shine rabo mai girma. Allah ka samu cin masa. To kaga nan mun samu hujja ta biyu wanda take nuna daga nan duniya mutum yana iya rabuwa da baƙin ciki, mutum yana iya rabuwa da tsoro, wanda Allah da kansa ya faɗa. Ta ya za a yi mutum ya rabu da baƙin ciki, ya rabu da tsoro? Sai Allah ya ce ka zan cikin waliyansa. Su waye waliyan? Allah ya faɗa mana allazina amanu wa kanu yattaquna, waɗanda suka yi imani kuma suna kiyaye Allah. Saboda haka in ka dubi tafsirin al-Imam al-Tabari Jami'ul Bayan game da wannan aya wanda mun yi magana a baya, al-Imam al-Tabari ya ce as-sawabu min al-qawli fi dhalika an yuqal, idan aka ce waye waliyin Allah, al-Imam al-Tabari malamin tafsiri ya ce to gaskiyar magana game da waliyi ita ce bayanin da Allah da kansa ya yi a cikin Al-Qur'ani. Idan ana neman sanin waye waliyin Allah, ashe a nemi bayanin Allah da kansa. Yana cewa inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun, waliyan Allah babu tsoro gare su, ba sa bakin ciki a rayuwarsu. Kaga a nan duniya kenan. Saboda Allah ya san za mu yi tambaya su waye, sai ya ce alladina amanu wa kanu yattaqun. Kaga Allah ya fassara mana su waye. Shi yasa Imam Tabari ya ce alwaliyu huwa man kana bisiffati allati wasafahu Allahu biha, da za a tambaye ka waye waliyin Allah, sai ka bada amsar da Allah ya bayar alladina amanu wa kanu yattaqu, waɗanda suka yi imani kuma sun zama masu kiyaye Allah. Wa huwa allazi amana wattaqa kama qala Allah subhanahu wa ta'ala. Ja Imam Tabari duk wanda zai fassara maka waye waliyi, babu shakka ba fassaran da zai yi wanda ta wuce bayanin Allah subhanahu wa ta'ala da kansa. To sai mu dubi abinda Allah ya faɗa, wace hanya ake bi a samu walittaka. Kaga Allah ya faɗa mana wace hanya ake bi a cimma wannan matsayi na waliyin Allah. Al-imanu wa taqwa, kayi imani ka kiyaye Allah. Saboda haka duk mutumin da yake so ya zama waliyin Allah, Allah ya faɗa mana wannan magana ba a boye take ba, in kana son zama waliyin Allah ya tahalla bi hataini sifataini, waɗannan sifofi guda biyu kai ƙoƙari su tabbata a tare da kai. Allazina amanu wa kanu yattaqu, al-imanu wa taqwa al-imanu duk abinda annabi ya faɗa ka ce ka yarda duk abinda Allah ya faɗa ka gaskanta wannan ya shafi imani idan aka ce at-taqwa fa duk abinda aka ce ka bari to ka bashi idan aka ce wannan abin ba shi da kyau ko dai a cikin alqur'ani ko hadisin manzon Allah to wannan abin sai ka bashi kaga gaskanta Allah da manzo shine tasashin imani bin umurnin Allah da manzo shine at-taqwa to wadannan abubuwa guda biyun aqidar ahlus sunna kenan bi qadari ta'atika yuqaddaru wilayatuka gurgudan rabo da ka samu na abu biyu dinnan gurgudan karfin wali walitakanka wato kana zama waliyi don waliyan Allah darajar su ba dai bane babu shakka waliyan Allah darajar su ba dai bane saboda me kamar inda Allah ya faɗa allazina amanu wa kanu yattaqun da imanin da kiyaye Allah ba daidai muke ba wani ya fi ka yawan imani wani ya fi ka kiyaye Allah to wanda ya fi ka imani ya fi ka kiyaye Allah dole ne ya fi ka kusantar Allah saboda ka darajar walittakansa ta fi naka to wannan matsayi kenan na ahlus sunna zaka gani a littafin Ibn Taymiyya wanda ake kira kitabul furqan bain awliya'ir rahman wa awliya'ir shaytan don haka wasu musulmai بعض المسلمين أعظم ولاية من بعض ونمسلمين ولتكنسا تافيا وأكن ونمسلمين كما ذاك جنع الشرح الأكيدة الطهاوية ينا جزء نبي شافينا قريب يتشدا ينا شواء لتافي ينا بيان الأكيدة أهل السنة والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن مؤمنين قبات ينسو وليا ألاني وأكرمهم عند الله أتقواهم ويف درجة كن وليا شين وندي بيايا الله سبحانه وتعالى وأتبعهم بالقرآن وأتبعهم للقرآن وندي يوم بيايا كأمرنا الله كن القرآن ولتكن ستافك أنه أكن وندنا شكون بيايا فتكيها كبا سكاد من سامه جوجي قدابيو waɗanda suke nuna mutum yana iya rabuwa da tsoro daga nan duniya yana iya rabuwa da baƙin ciki daga wannan duniya ta wata hanya Allah da kansa ya faɗa mana wancan bayani wanda ya zo a suratul baqara wanda ya ji shari'a ta ce Allah subhanahu wa ta'ala qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan fa imma ya'tiyannakum minni huda فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون دران ادى الله يسوكر ده النبي ادم ابين ده يغايا ما duk duniya duk dan adam abin da Allah ya gaya masa kenan shi yasa aka ce uhbitu saboda maganar Allah yayi ta ne da annabi adam da hawwa da zuriyar annabi adam gaba ɗayan su Allah ya ce ku sauko duniya in shari'a ta zo muku daga waje na فمن تبع هدايا wanda ya bi shari'ata sai Allah ya ce fala khawfun alaihim wala hum yahzanun wadannan babu tsoro gare su ko ba sa bakin ciki kaga a rayuwar duniya kenan to kuma anan suratu yunusa muka samu hujja ta biyu da Allah yake gwada cewa mutumin da ya iya bin shari'ar sa din nan shine mutumin da ya yi imani yake kiyaye dokokin Allah to wadannan su ne Allah da kansa ya kira su awliya'ullahi waliyan Allah ne yake nuna maka waliyan Allah ba sa tsoro waliyan Allah ba sa bakin ciki wannan babu shakka waliyin Allah baya tsoro waliyin Allah baya bakin ciki waye fada Allah dai da kansa inna awliya'allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun inji Allah tabaraka wa ta'ala babu tsoro ga waliyai kuma babu bakin ciki gare su Allah ka samu na cikin su ko zaka iya kawo mana aya ta 4 suratul an'am na aya ta 48 nan kuma nan ma hujja ce da take nuna mana daga duniya ake samun wannan tsaro ake samun kukuta daga fargaba da tashin hankali da kuma bakin ciki da tsoro tun daga duniya nan Allah yana magana har yanzu yace wa ma nursilul mursalina illa
mubashirin wa ma nursilul mursalina illa mubashirin wa mundirin wa yujadilu
faman amana
faman amana wa aslaha fala khawfun alayhim wa la hum yahzanun
to kaga wannan yana suratu yunus suratul an'am ayata 48 suratul an'am idan ka dubi wannan ayar zaka ga Allah yana magana akan ƙarshen bakin ciki da damuwa kuma Allah bai alakanta shi da aljanna ba abinda yace wa ma nursilul mursalina ba ma aiko manzanni illa mubashirina face dan su zama masu albishir wa munzirina ko masu gargadi kaga kenan dukkan wani annabin da Allah ya aiko aikin sa abu biyu ne babu wani aikin sa face yayi gargadi saboda akwai wuta yayi gargadi ga mutane idan mutum bai bi Allah ba alahira mu kuma sauta ne sannan yayi albishir ga waɗanda suka yi biyayya ga Allah cewar za su samu aljanna to sai Allah ya ce faman amana wanda ya yi imani wa aslahal amala ya gyara aikinsa kaga Allah bai ce sai an je lahira ba ko fala khawfun alaihim wala hum yahzan babu tsoro gare su ko ba sa bakin ciki kaga nan ma mun samu wata hujja da take nuna Allah yana kawar da samuwar tsoro daga wasu mutane a nan duniyar ba ma sai an je lahira Allah abin da ya faɗa ya aiko manzanni saboda abu biyu albishir gargadi faman amana wa aslaha duk wanda ya yi imani kuma ya gyara aikinsa yanzu in ka koma bayanin da yake game da waliyan Allah sai ce allazina amanu wa kanu yattaqun yattaquna shine kiyaye Allah kaga yana daidai da abinda Allah yake faman amana wa aslaha wanda ya imani kuma yake gyara aikinsa sai ce fala khawfun alaihim babu tsoro gare su wala hum yahzanun kuma ba sa bakin ciki wannan suratul an'am kenan to malam suratul a'raf suratul a'raf ka san nan ma Allah ya yi magana da ƴan adam gaba daya aya ta 35 yake cewa ya bani adama imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna alaykum ko kana tuna
shi ya bani adama imma ya'tiyannakum rusulun minkum imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna alaykum آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون
ما شاء الله هذا سورة الأعراف لما موسى كسام وتهجى ونن تبير كينا دقاء القرآن عند يتشي آية 30 يا بني آدم الله يتشي يا أخو يان آدم imma ya'tiyannakum rusulun minkum imma aka samu wasu manzanni sun zo daga cikinku yaqussuna alaykum ayati suna karanta muku ayoyina kaga wannan ya kama da abin da ya faɗa suratul an'am wa ma nursilul mursalina illa mubashirin wa mundirin idan manzanni suka zo suna karanta muku ayoyina sai Allah ya ce famanittaqa wa aslaha duk wanda ya kiyaye kuma ya gyara aikinsa fala khawfun alaihim wala hum yahzan waɗannan babu tsoro gare su kuma ba sa shiga bakin ciki kaga nan ma Allah bai alakanta abin da aljanna ba illa dai ya alakanta shi da ayyukan mu idan har kai imani a suratul an'am faman amana wa aslaha a suratul a'raf famanittaqa wa aslaha wanda ya kiyaye Allah ya gyara aikinsa a suratu yunus allazina amanu wa kanu yattaqun wadanda suka yi imani suna kiyaye Allah kaga duk wadannan Allah yana tabbatar mana ashe dalilin da ke samu samu tsira daga tsoro da bakin ciki a nan duniya wallahi daga ayyukan mu Allah ya faɗa kaga an samu dalilai har guda biyar kuma wallahi ba su kadai ba kenan. Misali in ka dawo suratul ma'ida wannan hujja ta shida kenan aya ta 69 nan kuma Allah yake magana irin wanda muka karanta a jiya wanda ayar irinta ta zo a suratul baqara wanda muka karanta a jiya amma ita wannan ayar ta suratul ma'ida sai zama ta bambanta da wancan ta suratul baqara innal ladina amanu wal ladina hadu was-sabiquna wan-nasara zaka iya kawo ta ko
innal ladina amanu wal ladina hadu was-sabiquna man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila salihan فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
kaga anan wannan suratul ma'ida aya ta 69 nan ma Allah ya kirga mabiya addinai gaba ɗayan su wadanda suke alakanta addinin su gare shi yahudawa suna cewa addinin su daga wurin Allah ne nasara su ma suna faɗa as-sabiquna haka musulmai haka kowannen su yana cewa addinin sa asali daga wurin Allah ne shine sai Allah ya ce innal ladina amanu aka fara da musulmai waɗanda suka yi imani wal ladina hadu da waɗanda suka ce su yahudawa ne wasabiuna da sabi'ai wan nasara da kiristoci ka'idar guda ce man amana billahi wal yawmil akhir in dai mutum ya yi imani da Allah da ranar ƙarshe wa amila salihan kuma ya yi aikin ƙwarai ba ma a lahira ba Allah ya ce fala khawfun alaihim wala hum yahzanun kaga wannan a duniya ne fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ya bambanta da waccan ta suratul baqara wanda mun karanta a jiya ita ce aya ta 62 domin waccan ta suratul baqara abinda Allah ya ce innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was-sabiina ya zama akwai canji waccan ta suratul ma'ida was-sabiquna wan-nasara wannan ta suratul baqara wan-nasara was-sabiina kaga sai aka samu canji a takdim wa ta'khir na daya kenan amma duka tsarin ayan sun zo da domin Allah ya ce man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan amma abinda ya bambanta wancan da wannan ta suratul baqara Allah ya ce falahum ajruhum inda rabbihim suna da ladan su a wajen Allah kaga kenan aljanna ce shi yasa a ƙarshen ta aka ce wala khawfun alaihim wala hum yahzanun amma wannan ta suratul ma'ida babu alaka da aljanna Allah yana magana ne akan duniya kanta saboda haka in ka dubi ƙarshen wannan aya man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan ba a ce falahu ajruhu ba ba a ce falahum ajruhum kamar waccan aya ta suratul baqara ba da Allah ya ce man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan sai Allah ya ce fala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro gare su kuma ba sa bakin ciki amma wancan ta suratul baqara ita an alaƙanta ta da aljanna shi yasa Allah ya ce falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun to wannan ya nuna cewar waliyan Allah su ne waɗanda Allah ya kawar da tsoro ga rayuwarsu a duniya da kuma bakin ciki Allah ta samu na cikinsu ta yaya mutum zai rabu da waɗannan abubuwa guda biyu ya za a yi ka rabu da tsoro ya za a yi ka rabu da bakin ciki da damuwa to sai Allah ya kirga mana abubuwan da za a yi da zaran ka yi su to babu shakka za ka rabu da tsoro za ka rabu da tashin hankali da fargaba kuma ba wani abu ba ne illa waɗannan abubuwan da Allah muka fake kirga su faman amana wa aslaha alladina amanu wa kanu yattaqun faman ittaqa wa aslaha man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan kaji abubuwan da Allah yake ta kirgawa saboda haka in ka dauke su gaba daya suna daukan ma'anar alhuda don haka yasa Allah ya dunkula wannan kalma a lokacin saukar da annabi Adam da Hawwa'u faman tabi'a hudaya kaga a dunkule idan aka ce mutum ya yi imani ya gyara aikinsa yana kiyaye Allah ai ana nufin ya bi shiriyar Allah shine sai Allah ya dunkula maganar akan cewa in mutum ya bi shiriyarsa to wannan mutum yana bankwana da tsoro da kuma wato tashin hankali yasa haƙƙaku zalika saboda sai ta babu wanda ya kai waliyin Allah hakuri babu wanda ya kai shi hakuri annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana ta hadisai da yawa mutane ba su gane ba misali akwai hadisin Suhaib bin Sinan ar-Rumi hadisin nan yana sahih Muslim ana yawan karantar da mu annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-mu'min shi mu'mini kullu ma fihi khairun duk wani abin da ke tare da shi alkhairi annabi yace wa laysa zaka li ahadin illa lil mu'min sai dai babu wanda ke samun wannan sai mu'mini wato abinda annabi ya faɗi yake nufi ba za ka cimma wannan ba sai ka tabbata mai imani kada kenan aiki ne mai wahala dole ne ka kiyaye waɗannan dokokin sai manzon Allah ya faɗa mana rayuwar mu'mini in asabahu sarra'u kar ka ɗauka wai musiba ba za ta same shi musiba za ta samu mu'mini amma ga yadda rayuwar mu'mini take manzon Allah ya ce idan abu mai kyau ya samu mu'mini sarra'u shine abu mai faranta rai idan daɗi ya zo alkhairi ya zo ga mu'mini fa shakara Allah sai ya gode ma Allah falahu ajrun sai Allah ya ce a rubuta mishi lada wa in asabahu darra'u idan cuta ce ta zo ga mu'mini nan kuma fa sabara manzon Allah ya ce hakuri yake saboda ya yarda wannan cutar daga wurin Allah ne falahu ajrun nan ma sai a rubuta mishi lada kaga kenan da samu da rashi ga mu'mini sun zama daya da samu da rashi ga mu'mini sun zama daidai saboda a halin samu mutum ya cimma lada a halin rasawa mutum ya cimma lada to amma sai annabi ya mana gargadi yake cewa walaysa zalika li ahadin illa lil mu'min babu mai samun haka fa sai mu'mini ba shakka ko ba za ka gane ba sai ka lura da halayen mutane zaka ga mutum yana kokarin riko da addini amma da musiba ta same shi wallahi sai ka rena hankalinsa da musiba ta same shi sai ka nemi hankalinsa ka rasa ka je yana faɗin kalmomi waɗanda na kafirci da kuma shirka bai koda mu ba kaga ya gwada maka ne bai cimma wannan martaba ta mumini ba shi yasa annabi yake cewa walaysa zalika li ahadin illa lil mu'min babu mai cimma wannan sai fa mumini a shi yasa ake kiran su waliyan Allah yace wa kullu qada'illahu lil muslim khairun duk wani hukuncin da Allah ya yi wa musulmi yana zama alkhairi gare shi hadisin yana sahih Muslim kitab az-zuhd wa ar-rafa'i babu al-mu'min amruhu kulluhu khairun hadisi na 2999 a yanda ya taho ta riwaya ta Imam Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yace ajaban li amri al-mu'min abin mamaki ya tabbata ga al'amarin mu'mini inna amrahu kulluhu khairun lalle al'amarin mu'mini gaba dayan sa alkhairi ne wa laysa zaka li ahadin illa lil mu'min to sai annabi yace babu wanda ke samu haka sai dai mu'mini manzo Allah sai ya bayyana sallallahu alaihi wasallam in afabahu sarra'u shakara in dadi ya samu mu'mini sai yayi ma Allah godiya fa kana khairan lahu sai zama alkhairi gare shi wa in asabathu darra'u sabara idan cuta ce ta samu mu'mini sai yayi hakuri fa kana khairan lahu hakan sai zama alkhairi gare shi saboda haka wato shi mu'mini kullun a cikin nutsuwa yake idan wani al'amarin tashin hankali ya zo nashi hankalin bai tashi yana cikin nutsuwa saboda haka idan daɗi ne ya zo saboda tsabar murna ba zai kafirce ma Allah ba ai in ka lura akwai musulmin da in daɗi ne ya same shi to nuna farin ciki da yake ma Allah ta kafirce eh shi ba zai nuna ya ji dadi ba sai ta hanyar sabon Allah saboda ka karka yi mamaki idan wata ni'ima ta samu wani yace ya bude gidan giya yace to wannan kuma yau duk abinda kowa ya za a biya ba a rasa musulmai na banza waɗanda haka na faruwa da su wanda in dadi ne ya same shi ba zai tuna Allah ba to amma abinda manzon Allah ya faɗa shi mumini in dadi ya same shi Allah ne in wahala ta same shi Allah ne saboda ka annabi yake cewa shi mumini al'amarinsa gaba ɗaya alkhairi wallahi mutumin da ya cimma wannan martaba ga ta nan da saukin bayani amma ɗan buƙata yana da wuyan gaske ba za ka gane ba sai tashin hankali ya zo ka dubi idanun mutane ka nemi hankulinsu ka rasa in tashin hankali ya zo to wallahi imani ɓacewa yake sai mai babban rabo za ka ga ya tsira da wannan imani in ka dubi bayanin da malamai suka yi shi yasa annabi yake gaya mana wannan hadisin shine ma'aunin rayuwar mumini dadi ba zai canza ka ba wahala kuma ba za ta canza ka ba kana nan akan imani to ba shakka kana cikin waliyan Allah in ka dubi bayanin Ibnu Hajar da ya yi a cikin Fathul Bari yana Kitabul Marda mujallal na 10:30 ya ce haza ma'ana wannan ita ce ma'anar bayanin waliyan Allah da Allah da kansa ya yi a cikin Alkur'ani Ibnu Hajar yake abinda annabi ya faɗa a wannan hadisin shine bayani game da waliyan Allah da ake cewa fala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro gare su babu bakin ciki gare su saboda duk abinda zai zo ga mumini ya san daga Allah ne in ni'ima ce ya san ni'iman nan banda Allah babu mai bashi saboda haka godiya yake idan musiba ce ya yarda babu musibar da za ta same shi face da hukuncin Allah kaddaran Allah ne saboda haka ba ta raba shi da imani don haka yasa sai zama rayuwar mumini a duniya tana kama da rayuwar yan aljanna Allah ya samu na ciki amin fa abinda manzon Allah yake nuna mana wallahi su waliyai yanzu kai kana tsammani idan musiba ta zo addu'a ma kake kar Allah ya kawo ta ba shakka musiba ba mai fatan zuwanta to amma bari ka ji abin da shi manzon Allah yake faɗa manzon Allah ya ce waliyan Allah murna suke idan musiba ta zo ba wai roƙonta suke ba ai musiba ba a fatan zuwanta musiba ba a fatan zuwanta wato wannan ya faru ta hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yarda Abu Sa'id al-Khudri yake bayani yace dakhaltu ala an-nabi na shigo wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi yake jinyar ajali wannan jinyar da manzon Allah bai tashi ba kaga sahabbai suna samun ruwa suna gaida shi to shine sai yace dakhaltu ala an-nabi wa huwa yu'afu na shigo ga annabi na samu zazzabi na wahal da shi shine yu'afu ma'ana huwa mahmumun annabi yana cikin tsananin zazzabi ta inda an rufe shi da bargo fa wada'tu yadi alayhi sai na dora hannuna akan bargon a dalilin haka yasa ake cewa a shi taba jikin mara lafiya bai saba ma sunnar manzon Allah ba domin abinda Abu Sa'id al-Khudri yake ne ya taba jikin annabi fa wajadtu harrahu bayna yadayya fawqa al-lihati ya ce wallahi sai na ji zafin ya taso saman bargon wato yana cewa da ya ɗora hannunsa a kan bargon ɗora hannun ke da wuya sai ya ji hannunsa na zafi wato kamar ka tara hannunka ne kusa da wuta kaga wuta tana zafi za ka ji hucin yana taɓa ma hannunka to abin da ya faru da shi kenan ya ce fa wajadtu harrahu bayna yadayya fawqa al-lihati sai na ji zafin da yake fitowa daga jikin annabi sallallahu alaihi wasallam wato yana haurowa saman mayafin zafin ya yi tsanani ya ce zafin ya yi tsanani saboda saman mayafin da manzon Allah ya lulluɓa da shi to da na ji haka sai na ce ya rasulallah ma ashaddaha alaika ya ce ya rasulallah alamar wannan tana daga cikin cutar da ta fi tsanani gare ka a rayuwarka. Don Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu rashin lafiya daban-daban a rayuwarsa, ta ma Abu Sa'id al-Khudri yana nuna ma Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan karo, wannan jinya wato ta fi tsanani a kan duk wata jinya da ta same ka. Shi yasa yake cewa ma ashaddaha alayka ya Rasulullah, kala sai manzo Allah ya ce ajal gaskiya ne. Kaga Annabi ya gaskanta abinda Abu Sa'id al-Khudri ya aikata da kuma abinda ya faɗa. Inda a ce akwai gyara, wallahi nan take Annabi zai masa. Saboda haka in ka tafi gaida mara lafiya don ka yi ƙoƙarin taɓa jikinsa, wannan ya dace da sunnar manzon Allah. Idan tsakanin namiji da namiji ke nan, ba ka je gaida matar wani ka taɓa jikinta ba, kaga wannan bai dace da sunnar manzon Allah ba. Amma don ka taɓa jikin mara lafiya, wannan babu laifi. Wannan babu laifi, saboda ba mamaki za ka gane tsananin ciwon da yake fama da shi, ta inda za ka fahimta shin wannan mutumin addu'a ce ya fi kyau a mar, koko wasiyya ce ya kamata a tunatar da shi. Saboda idan ka taɓa jikinsa sai ka gane ciwon ya tsananta, to kaga ba ma addu'a ɗaya za ka yi ba, akwai buƙatar kamar wasiyya, kamar sa nasiha shi wannan mamaci ya yawaita istighfari, ko kuma ya yi ƙoƙari ya bar wasiyya, saboda mai ka hangi alamar ajali ya zo gare shi. Don haka akwai hikimar da ta sa Abu Sa'id al-Khudri ya taɓa jikin Annabi sallallahu alaihi wasallam. To sannan kuma da ya faɗi wannan magana, sai manzon Allah ya ce inna kadhalika aymu annabawa yudha'afu lana al-bala'u. Mu annabawa ana ninninka mana bala'i, wato bala'in da ka san yana samun ka. To idan Allah zai aiko irin shiga Annabi, ninkawa yake. Sai manzon Allah ya ce wa yudha'afu lana al-ajru, to kuma ana ninka mana lada. Kaga shi yasa Allah yake ninka damuwa ga annabawa, saboda ladar su tafi namu. To da naji haka, Abu Sa'id al-Khudri yace ni kuma sai naga ya kamata in tambaye Annabi. Wannan ya nuna cewa muminai daraja su ba ɗaya bace a wurin Allah. Ai kaga hatta ta wajen jinya, jinyar annabawa daban take da na mabiyansu. Shine sai nace ya Rasulullah, ayyun nasi ashaddu bala'an, wai shin daga cikin mutane waye bala'insa ya fi tsanani? Kala sai manzon Allah ya ce al'anbiya wa annabawa ne. Annabawa su ne mutanen da bala'insu ya fi tsanani. Kultu sai nace ya Rasulullah, thumma man, sai suwa kuma? Kala sai manzon Allah ya ce thumma salihu, ne sai mutanen kwarai. Da sai manzon Allah ya kaga kenan, gwargwadon imaninka gwargwadon jarabawarka, gwargwadon imaninka gwargwadon bala'in da Allah zai saukar maka a rayuwarka. Shi ne sai Annabi ya ce in kana ahaduhum, a zamanin da, kaga manzon Allah yana bayanin mabiyan wasu annabawa na farko kenan, yana gaya ma Abu Sa'id al-Khudri, ba ma sahabbansa ba, wancan zamanin annabawan farko, in kana ahaduhum la yubtala bil faqri, akan jefa jarabawa ga mutumin kwarai da talauci kuro. Wato kaga kenan jarabawan Allah tana zuwa ta hanyoyi da yawa. Wani Allah yana jaraba shi ne da talauci, ya dora mar talauci, rashin abin da zai iya wato gudanar da rayuwarsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce jarabawan da aka yi wa musulman farko game da talauci ya fi na yanzu. Saboda manzon Allah ya ce hatta ma yajidu aduhum illa al-iba'a, sai an kai ga ɗan adam ba shi da wani abu face ƙaramin riga, ba shi da wani abu face kamar falmara. Yuj'alu laha habiba, yake cewa yuhawwiha, yake cewa yaj'alu laha habiban, ya zama kamar ba shi da wani tufafin da yake so illa wannan, wato ba shi da wata sutura a rayuwarsa face ƙaramin riga, in ma ya yi ƙoƙarin rufe al'aurarsa da ita, ba abin da ya mallaka face tufafi ɗaya, ko dai mayafi, ko a ce ya mallaki matsauri kaɗai wanda bai iya ma kaiwa ga ya rufe jikinsa ba. Wannan ya faru hatta ga sahabban manzon Allah. in ban manta ba akwai wani mutum da wata mata ta zo ga annabi take cewa ya rasulullah in kana da bukata ina son na baka kyautar kaina manzon Allah bai daya aure ta ba wani mutum ya tashi ya ce ya rasulullah in baka da bukata ni ina so sai manzon Allah yake kawo sadaki yace to ni ba abin da na mallaka banda mayafin nan kaga kenan duk talaucin mu na yau ba mu kai zamanin manzon Allah ba shi fa wannan mutumin gaba ɗaya bai da komai a duniya face madauri sai annabi yace to idan ka bata sadakin madaurin naka me zaka daura idan aka ce yanzu baka mallaki komai ba sai wannan mayafin shi ka daura to tunda ya zama sadaki ai dole ka bata abinta kaga in ka kunce shi ka bata kai kuma zaka zauna tsirara kenan manzon Allah yace ba haka za a yi ba ce ka gida ka duba ko da za a samu wani abu sai a kawo a matsayin sadaki to wannan ma fa zamanin manzon Allah kenan annabi yace a zamanin farko talaucin da Allah ya jaraba mutane da shi ya fi jaraba wanda Allah ya yi ma sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace wa yubtala bil qummali zamanin farko Allah yana jaraba mumini da kwarkwata kwarkwata wannan ya zama musiba ga dan adam manzon Allah yake saboda tsaban yawan kwarkwata hatta ya tulahu har sai ya zama ajalin shi kwarkwata ta zama ajalin mutum zaka yi ta mamaki kuma wallahi gaskiya ne wannan ya inganta daga bakin manzon Allah har ma a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka tafi aikin hajji ai dalilin da yasa aka samu sauki kenan na alfidiya saboda wani daga cikin sahabban manzon Allah kwarkwatan da ke kansa saboda yawansu har zubowa suke a jikin shi yanda ka san kiyashi kwari ne a kansa da aka zo da shi gaban manzon Allah annabi ya ce ni ban yi tsamanin musiba ka ta kai haka ba sai manzon Allah ya bashi dama ya yi aski saboda dai ya samu tsira daga wannan to wannan kaga ya gwada maka ibtila'i ne Allah ya jaraba mutanen farko wani an jarabta shi da kwarkwata har sai ta kashe shi to sai annabi ya ce ma Abu Sa'id al-Khudri wa in kana ahaduhum la yafrahu bil bala'i manzon Allah ya ce wallahi dayan su yakan yi murna in bala'i ya zo gare shi mutanen da idan bala'i ya zo ga mutum sai yayi ta murna manzon Allah ya ce kama yafrahu ahadukum bir rafa'i kamar yanda dayan ku yake murna a yanzu idan ya shiga walwala akwai riwayar kuma da annabi yake cewa ya farahu bil ata'i wannan riwaya ta Imam Ibn Majah kamar yanda ka san a zamanin yau idan ka ba mutum kyauta yaya zaka ga fuskar sa zaka fuskar sa yana farin ciki yana jin dadi ranar tayi fari ta zama fara gare shi to a zamanin da idan musiba ta aukar wa mumini wallahi haka yake farin ciki idan musibar ba ta zo ba ma hankalinsa tashi yake idan musiba ta zo sai ya zama yana murna ashe kaga mun samu bayanin Allah da yake cewa wanda duk ya bi shiriyarsa to babu tsoro gare shi baya bakin ciki abinda ke sa mutane su yi bakin ciki zaka samu baya sa shi shi ya yi bakin ciki abinda ke sa mutane su shiga takaici su samu damuwa zaka ga mumini wannan bai dame shi ba to wannan kuma kamar yanda muka ji ne ya ta'allaka ne da yawan imaninka gwargwadon imaninka gwargwadon jarabawa da Allah zai maka babu shakka domin yawan imaninka shike tabbatar da yawan jarabawa da Allah tabaraka wa ta'ala zai maka wannan ya zo ta hadisin Sa'd bin Abi Waqqas hadisin yana sahihu Ibn Majah kamar wancan riwaya da muka karanta ta Abu Sa'id al-Khudri zaka gani a sahihu al-adab al-mufrad hadisin 395 kuma yana sahih ibn majah hadisin 3266 hadisin yana silsilatu sahiha hadisin 144 ba shakka wannan magana ta inganta daga bakin manzon Allah annabi ya faɗa kafin ya bar duniya wannan rashin lafiya da yayi a lokacin da Abu Sa'id al-Khudri ya shigo gare shi to akwai hadisin Sa'd bin Abi Waqqas wanda shi ma ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ayyun nasi ashaddu bala'an kamar yadda Abu Sa'id al-Khudri ya tambaye shi daga cikin mutane waye bala'in sa yafi tsanani kala sai manzo Allah yace al-anbiya sune annabawa thumma al-amsalu fal-amsalu sai wanda ya fi kamanta riko da addini, sai wanda kuma yake bin bayansa ta wajen riko da addini. Kaga kenan gwargwadon rikon ka da addini, gwargwadon bala'in da zai sauko maka, gwargwadon jarabawa da Allah zai maka. Sai manzon Allah ya ce, yubtalal abdu ala hasabi dinihi. Ana jarabawa ga ɗan adam ne gwargwadon addininsa. Kuma kar ka ɗauka idan ana jarabawan, in ka ci jarabawan kamar ta duniya ne, da ka ci shikenan an gama. Manzon Allah ya ce ba haka ba ne. In kana fi dinihi sulban, idan aka maka jarabawa sai aka tarar da addinin naka na da ƙarfi, to tunda dai kana da sauran numfashi ba za a ba a daina ba. Manzon Allah ya ce ishtadda bala'uhu, sai bala'in ya ƙara tsanani. Wato idan aka maka jarabawa ta gefen rayuwarka ka ci, to kar ka ɗauka za a bari, sai a dawo ta gefen addininka, sai a dawo ta gefen iyalanka, sai a dawo ta wajen sana'arka, sai a dawo ta makwabta, sai a dawo ta ƴaƴanka. Haka Allah zai yi ta maka jarabawa, idan ka ci wannan ba a gama ba sai a kawo wani. Haka manzon Allah ya faɗa. To sannan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, wa in kana fi dinihi riqqa, idan kuma addininka aka samu ba shi da ƙarfi, yana da laushi, sako-sako ne kake riko da addini, ibtuliya ala hasabi dinihi, sai manzon Allah ya ce jarabawa dai tana zuwa ne gwargwadon addinin mutum, kuma kar ka ɗauka za a daina. Fama yabrahu albala'u bil abdi, bala'i baya gushewa ga ɗan adam, hatta yatrukahu yamshi alal ardi wa ma alayhi min khati'a, sai Allah ya tabbatar ɗan adam yana tafiya a doron ƙasa babu zunubi ko ɗaya a tare da shi. Kana tafiya alhali babu zunubi a tare da kai, don haka da ka mutu kawai sai dai aljanna. To wannan yana daga cikin dalilin da yasa kaga ƙasashen musulmai a duniya sun fi shiga musiba, saboda wannan magana ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya tabbatar mana Allah ba zai bar jarabawa gare mu ba, kuma gwargwadon riƙon ka da addini, gwargwadon jarabawa da Allah zai maka. Shi yasa zaka ga musiba tana aukawa musulmai a ƙasashen su, a biranen su, a ƙauyukan su. Me yasa? Saboda ya zama kafara ga rayuwarsu. Wannan musibar ni'ima ce da za ta tabbata a ranar tashin kiyama ga masu imani. Abinda Ibn al-Jawzi yake faɗa, yace to kaga wannan hadisin, kullama qawiyatil ma'rifatu bil mubtali bil mubtala hana alayhi al bala'u. Duk sa'ilin da kai da Allah ya sa maka bala'i, ka san da cewar akwai Allah, to wannan bala'in yana zuwa da sauki. Saboda mumini ya yarda cewa babu wani bala'in da zai auku face Allah ne ya tsara shi. Komai yana da ƙaddaran Allah. To tunanin duk wani abin da ya same ka daga wajen Allah ne, to yana sassauta maka damuwa, sai ka ji kamar ma babu wata musiba a tare da kai. To nan ya zama mutane suke da matakai. Na ɗaya, minhum man yanzuru ila ajril bala'i. Idan musibar ta zo, me ke sa mumini ya samu sauƙi maimakon baƙin ciki sai ya samu farin ciki? Sai aka ce dalili na ɗaya, yarda da ƙaddara. Idan musiba ta sauko, wani, in ji Ibn al-Jawzi, yana tuna musabbabin musibar. Da zarar musiba ta same ka, sai ka tuna shin waye turo musibar? Ai, ka san Allah ne. Kai ka san duk abin da zai auku a duniya alkhairi ko sharri tsarin Allah ne. Saboda haka wannan tunani na cewar Allah shi ya ƙaddara, to sai ka ji gaba ɗaya ma ba ka da damuwa. Ai, wanda ya halicce ka shi ya ƙaddara abin, sanin asalin abin shi ya sa muminai ba su da baƙin ciki a rayuwarsu. Wannan yana daga cikin dalilin da ya sa malamai suke faɗa, ai, Allah ya ce in ka bi shiriyarsa ba baƙin ciki gare ka, babu damuwa gare ka, babu tsoro gare ka, ba kuma baƙin ciki. Ai, abinda Allah yake nufi babu tsoro gare ka, babu baƙin ciki, na ɗaya, saboda ka riga ka san musibar daga wajen waye? Daga wurin Allah ne. To wanda duk ya san musibar ga inda ta zo, daga wurin Allah ne, ka babu shakka a zuciyarka za ka ji sauƙi. Na biyu, Ibn al-Jawzi ya ce waliyan Allah mataki na biyu shi ne yanzuru ila ajiril bala'i. Duk musibar da ta zo, shi waliyin Allah ba girman ta yake dubawa ba, girman ladan ta yake dubawa. Saboda duk musibar da ta zo, babu shakka tana zuwa ne da lada ga dan Adam. To idan musibar ta zo da girma, tana nuna me ladansa yana da girma. Shi yasa sai ya kama farin ciki, saboda ba shakka yanzu an samu wata dama a dalilin ta wanda zai samu lada mai yawa a ranar kiyama. Kaga ya fassara mana abinda manzon Allah ya faɗa da kansa, in kana ahaduhum la yafrahu bil bala'i, zaka ga mutum yana murna bala'i, bala'i ya sauko, amma maimakon ya ɓace rai sai aga yana ta farin ciki. Saboda me? Kana duba girman bala'i. Idan misali musiba ce ta auku, an hallaka maka ‘yan uwa, misali ‘yan ta’adda da sauransu, ta idan ka duba gwargwadon yawan musibar da ta same ka, gwargwadon ladan da za ka samu a lahira. To ashe ko idan a wurin musibar ka ta fi girma, me ya kamata ka fi kowa farin ciki, saboda me ladan ka ya fi na kowa girma. Bayanin Ibn al-Jawzi kenan. Sai mataki na uku, a'la daraja zalika, waliyan Allah a mataki na uku, so abin da suke gani, darajatu man yara anna hadha tasarrufun maliki fi mulkihi. Waliyin Allah wanda ya kai mataki na uku, idan musiba ta sauko gare shi, to shi ba ma ladar musiban yake dubawa ba, yana duba ne cewa Allah ne ya sarrafa abinsa. Dama babu wanda ya isa ya hana Allah sarrafa abin shi. Wato abin nufi, kai ɗin mallakar Allah ne, ko ba haka ba ne? Tunda kai mallakar Allah ne, idan Allah ya aikata abin da ya so da abin da ya mallaka, akwai damuwa? Saboda haka ko tunanin ɓacin rai ba za ka samu ba. Idan musiba ta aukan ma tunaninka shi ne, ai abin da duk ka samu Allah shi ya baka. Saboda haka in ya karɓi abinsa babu zalunci. Ko tunanin ɓacin rai ba ka samu. Sai Ibn al-Jawzi ya ce mataki na huɗu, arfa'u minhu man shagalathu al-mahabbatu an talabi raf'il bala'i. Akwai mutumin da tsaba son Allah take hana shi ma ya roƙi Allah ya kawar da wannan musiba. Saboda shi a ganinsa saukar musiban sababi ne wanda yasa ya samu dalilin kusantar Allah ko tsira. To wannan sababin baya fatan ma Allah ya raba shi da shi. Wannan duk yana cikin bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa inna ahadakum la yafrahu bil bala'i kama yafrahu ahadukum bil ata'i. Zamanin da waliyai sukan yi farin ciki idan musiba ta aukan musu, kamar yadda kuke farin ciki idan kyauta ta samu ɗayanku. Kaga ya nuna shi waliyin Allah duk sa'ilin da musiba ta sako gare shi ya talazzazu bihi, daɗin zuwan musibar yake. Li'annahu an ikhtibarihi nasha'a, dama ya tabbatar abu ne wanda Allah ya yi na jarabawa. Allah maɗaukaki zai ci gaba da jaraba mu, kuma mumini ya sani babu ranar ƙarewar wannan jarabawa, matuƙar mutum yana da rai. Wannan ya zo ta hadisin Abu Huraira, annabi ya ce ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'mina, bala'i baya rabuwa da mai imani, namiji ko mace, fi nafsihi ko dai ya shafi jikinsa, wa waladihi ko ya shafi ‘ya’yansa, wa malihi ko ya shafi dukiyarsa. Wato haka ake ta jarabawa gare ka. Don haka idan damuwa ta zo gidanka, ka yi ma Allah godiya, ka yi fatar wannan damuwa ta zama dalilin tsiranka a ranar kiyama. Saboda ita damuwar tana iya zama dalilin fushin Allah gare ka. Saboda yana iya zama dalili istidraji gabawa. Wani lokaci Allah kan saukar da musiba saboda gargaɗi gare mu. Amma shi wali yana ganewa, saboda babu wani laifi da yake ma Allah. Kai ne ba ka aikata wani laifi, sai musiba ta aukan maka. To a nan kaga za ka yi fatan wannan musibar ta zama dalilin tsiranka, saboda babu zunubin da kake aikatawa. Amma mutumin da yake aikata saƙon Allah sai musiba ta aukan mishi, da farko ya fara duba wannan zunubin. Allah ya saukar da musibar saboda ta zama ishara gare shi ya yi ƙoƙari ya tuba kafin ajalinsa ya zo. Don haka yasa annabi yake cewa mumini da mumina musiba bala'i baya gushewa, yana samun su ko dai a ran su wato ko dai musibar ta samu rayukan su ko kuma musibar ta samu ƴaƴan su ko musibar ta samu dukiyar su sai annabi ya ce hatta yalqa Allah wa ma alaihi khati'a Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid
amin
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب